domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da dawowa shirin Arewa a yau, da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewacin Najeriya mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai shiga yankin jihar Katsina ne can kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar, don duba bukatun tsaro na jama'ar yankin. Daga nan sai shirin shiga can Arewa maso gabar a jihar Yobe, don jin irin matakan da ake ɗauka kan ɗaliban jihar da aka dawo da su daga ƙasar Sudan, biyo bayan rikicin da ake fama da shi a can.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Aikin ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina, mutane na fama da barayin daji da suka addabi wasu daga cikin jihohin Arewa maso yamma har ma da Nija a Arewa ta tsakiya. Muntari TBO na daga jama'ar yankin da ke cewa suna buƙatar sauyin dabaru don tunkarar ƙalubalen, don kullum ba sa barci ido biyu rufe.
Abin da ke tafe da ni wannan gidan rediyo mai albarka, kamar yadda ka zo ka ga duk abubuwan da suka faru, kuma lokacin da suka faru ka san abin da ya faru. Gaskiyar magana, gwamnatin tarayya sai ta hango abin da ke faruwa Arewa maso yamma, musamman halin da mutane suke ciki. Ga damana ta kusa, ga ba abincin da za a ci, ga shi yanzu idan ma Allah ya kawo sauƙin tsaron kamar yadda muke gana alamu yanzu, to ta yaya za a yi noma? Musamman irin garin Shimfiɗa, wanda shi gari ne wanda wani lokaci da ya wuce a sanin ku ne ƴan jarida, sojojin da ke garin shekara 8 wannan brigade commander na wannan yanki yayi zurowin waɗannan sojojin gabaki ɗaya. Wannan ce ta sa mutanen Shimfiɗa suka taroce suka bar garin su, daga su sai kayan sawa aka kwashe dukiyoyinsu, hatta kwanan garin Shimfiɗa sai da aka kware shi. Daga baya gwamnatin jiha ta yi bakin ƙoƙarinta, aka zo aka buga wasu kwanannukan. Ina dai tabbatar maka yanzu mutanen Shimfiɗa kashi 30 ba su dawo ba, wasu na Nijar, wasu na Jibiya, saboda har yanzu ba su gamsu ba da yadda abubuwan suke. To ni kiran da nake ga gwamnatin tarayya, musamman mutanen Shimfiɗa, a taimaka musu da abinci da kuma kayan ayyukan noma, don ina tabbatar maka yanzu idan aka yi ruwan shuka a Shimfiɗa babu wani abin da za ka sara ka shuka, ba su da wani abin da za su shuka. To idan aka yi ruwan nan ba a masu wannan tallafin ba, ina tabbatar maka irin wannan da yake janyowa wasu daga cikin mutane su koma cikin barayin, saboda ba su da wata makoma.
Mukarci biyu faɗa mana girman wannan ƙauye naku na Shimfiɗa.
Yana ɗaya daga cikin garin da ya fi kowane gari jama'a idan ka hidda Jibiya da Magama, don aƙalla akwai mutum 15,000 a garin Shimfiɗa. Kuma ina tabbatar maka garin Shimfiɗa gari ne mai arziki, don ko zuwan barayi na farko a garin Shimfiɗa mota 9 suka kona, sannan a takin na biyu da suka yi a takin mutanen Shimfiɗa kan hanya mota 9 suka kona. Kaga wannan ba karamin gari bane. So an riga an karya mutanen nan, tattalin arzikin su ya kare. Ni kiran da nake da gwamnatin tarayya, kamun ruwa ya sauka, a taimaka ma mutanen nan da abincin da za su ci, da abubuwan shuka. Da ina tabbatar maka magirbi babu a garin, kuma yanzu gashi suna ta koma garin saboda ba su da makoma. Ka san da gudun hijira ƙara ka je ma duk abin da zai faru ya faru. To mutanenmu da ke Nijar, Jibiya suna nan suna koma.
Mukari, muna da labarin kamar garin kuna da wani haɗin kai, da in barayi suka shigo ko miyagu kuna iya tinkara su ku yi wani tabuka wani abu.
Alhamdulillah, ai a tashin warko ma a asalin garin ma barayin ba su shigowa. Lokacin kuma da suka yi shigowa ta farko ba su ci riba ba. Ai ba barayi bane suka koro mu. Jami'an tsaro muke da su shekara 8. Ba su taɓa barin garin ba sai ranar, ba notice. Chairman na local government bai sani ba, gwamna bai sani ba, da rana tsaka kawai suka fara kwashe kayansu. Saboda haka mutanenmu su kuma tun da shekara 8 an hana kowa rike makami, suna biyayya ga gwamnati. Saboda haka ka san mu mutanenmu masu biyayya ne. Haka suka kwaso suka biyo sojojin nan, kowa daga shi sai kayan sawa shi, haka suka zo garin Jibiya. State government ce ta kokarin tallafa musu har aka irin wannan lokacin.
Akwai bayanin da na taba ji kai, kace manyan komandojin barayin ba su da nisa daga wannan ƙauyen.
To alhamdulillah, ai duk wanda ya san garin Shimfiɗa ya san cewa tsakaninta da dan ƙaramu bai fi kilomita 3 ba. Tsakaninta da Dangote Barawo bai fi kilomita 3 ba. Haka Ibrahim Dangawa wanda aka kashe kwanan nan shi ma bai fi kilomita 3 ba. Akwai wani sabon Barawo shi ma da ya zauna bai fi kilomita 3 ba. Akwai wasu barayi waɗanda ake ce ma yanke ba su fi kilomita 2 ba. Saboda haka kaga ita gari ne wanda yake kewaye da barayi. Amma duk ba wannan ba, mutanenmu Allah ya ba su zuciya, ba su jin tsoro, ba su tsoron wani in ba Allah ba. Saboda haka babban matsalar ita ce mu roƙon da muke su ban mu je mu zauna can za mu iya zama. Alhamdulillah, yanzu gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari kan harkar tsaro, muna ganin ci gaba. saboda maganar da ake ciki yanzu duk barayin da ake takama da su irin su dan karami ba ka da takaimamin wurin da zaka je yanzu ka ci ka samu dan karami so ya koma mobile kaga mutumin da ke kirari yana cewa a zo an isa a dauki mota ya koma mobile kaga ci gaba ya samu to alhamdulillah tunda wannan ci gaba ya samu muna sa ran bana za mu yi noma amma matsalar inda take kamar yadda na faɗi maka garin shimfuda ko magirbi babu
arewa ayo ake sauraro daga nan muryar Amurka wakilin jihar Yobe a kasashen Larabawa wajen tura dalibai don koyon ilimi musamman ma yan kaucewa Kidu masu muni Umar Abubakar ya ce suna shirin kaurar da daliban zuwa kasar Masar don karkaratun nasu ya samu tangarda gabanin dawo da salama a can Sudan din
gaskiya alhamdulillah wannan rikicin da abin da ya faru a Sudan musamman na farko gaskiya muna nuna alheri mu sosai kuma kasancewar mu akwai daliban mu na jihar Yobe wanda suke karatu a can Sudan different university daban-daban sannan kuma banda ma daliban Yobe state kare ba ma kadai ba na Nigeria gabaki daya ma ina ga akalla a kiyasi kamar sun kai ina ga mutum 4000 ne ina ga a yanda nake ji so gaskiya mun nuna alheri sosai akan wannan faruwar wannan haya rikicin da suke yi a junan su kuma muna kullum addu'a Allah ya kawo karshen wannan abun su daliban da yanzu alhamdulillah gwamnatin na wannan shugaba Muhammadu Buhari wanda ya taimaka ta kwaso su gabaki daya daga can Sudan har suka shigo Nigeria lafiya lau to wannan ma muna yabawa sosai daga nan wa'annan daliban da suka samu kansu suka koma Nigeria bi iznillahi ta'ala muna kokarin mu duba mu ga jami'oyin da wanda ya kamata wanda suka bada kofa wanda za su karbe su a wannan daidai kuma level din da suka sai a can wanda za su taimaka su bada bi iznillahi ta'ala za mu kokari mu ga wanda suke da niyya da kuma wanda ko iyayen su kuma suka shirya insha Allah mu ga mun taimaka wannan bangaren ma
abin ya duyin su daliban da sun dawo suna zaune a gida ana jiran ne wato a dauki wasu matakai wajen wai ma jira sai an samu zaman lafiya su don ko kuma a maida su wasu kasashen kenan
na'am akwai kwanan nan wani ya bugo mu yake ga mun cewa daga kamar akwai wata university da ake kira El Razi wanda tana tattaunawa da wayansu universities wadanda daliban su da wadanda ba su samu ba su karbi kamar transcript da sauransu ba tana su ta yi kokari ta kai su wannan makarantar da suke tattaunawa na biyu kuma yake kara bani labarin cewa suna da branch a Kano wanda suke kokari ma su zo daliban da wadanda suke gani sun kusan kammala wanda suke kamar part 5 ko suke fannin medicine da wadanda suke part 4 suke so su zo abinda shekarun da ya sora musu suna so su shirya musu waje a nan Kano suna so su kammala karatun su to dai akwai dai shirye-shirye da yawa gaskiya wanda aka sa ana kokarin a samu time tunda dalibai sun riga su koma gida a ba su dama su zo su fara karatun su wadanda kuma za a tutura su wayan su kasace kamar musamman wanda yanzu kasan Misra da yanzu ta bude kofa musamman akwai wata university da ake kira Al-Nahda University da kuma Delta Al-Nahda University da Delta University yanzu sune wanda suka bude kofa wanda suke karban daliban da suka baro Sudan wanda suke so su je su karatu a wajajen su wannan sune wanda suke karban dalibai a yanzu haka
wato mu dawo kan Al-Razin kafin mu je ita makarantu jami'oi a can Masar ita Al-Razin jami'a ce ta Sudan
na'am ita Al-Razi jami'a ce a Sudan kuma wadanda mafi yawa daliban mu na Nigeria suke karatu a cikin ta
wato ita ce take tunanin za ta bude ajin daukar karatu a Kano saboda a saukakawa yan Nigeria ba ma sai sun je can ba
haka saboda tana da dama suna da branch a Kano so amma branch din ba ta aiki sosai to dai kasancewa wannan rikicin da ya faru ta kira iyayen yara su zona daga nan daliban ma a nemi ra'ayin su idan suka amince daga nan sai wadanda suke kamar level 5 da level 4 ai musu arrangement su yi karatun su a nan Kano
masu sauraro anan zamu nade tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Al-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu dan ku gyara kasar ku da gaskiya